إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة كان ومسلمي من أقارب ودياغ الله سبحانه وتعالى مكوى مكومي من إيقوان صدقدر وسا يابا من إيقوان سبكي ونفر لنا أسباء أتكين جمعي تفاتا الله سبحانه وتعالى يابا ملادن دكي تكي kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafe mu akai da mu da ayyanmu gabaki da kuma ya tarbiyyata mana ya shirya mana ayyanmu shirya ta addinin musulunci ya biya mana bukatocin mu na alheri ya isar da mu watan Ramadan ya ba mu iko da guzuri aikata guzuri na alheri da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana gabaki da insha Allah a yau muna safiyar litinin 28 ga watan Sha'ban Hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana 1447 wanda ya daidai da 16 ga watan 2 na shekara 2026 miladiya insha Allah daga yau an ba da tashe na makarantar maza kamar yadda aka ba da tashen makarantar mata insha Allah kuma daga yau kuma mun bude darasan mu da muke na watan Ramadan kana insha Allah yau shine zan fara darasin farko insha Allah ko darasi daya har zuwa darasi 30 inda ran da lafiya Allah ya kaddara muna duka akan Ramadan ya zamu fuskanci Ramadan da kuma irin masaloli da ƴan uwa duka masu azumi maza mu da mata muke buƙatar ƙarin bayani da fahimta akan su insha Allah mana dai darussa ne da kajajjeru insha Allah wanda ba su da tsawo darsa ne da sun taro mafi yawancin abubuwan da musulmi yake bukata na abubuwa na wajibai da kuma na mustahabai ma na mandubat kuma insha Allah da abinda zamu faɗa zamu yi kokari ya kasance akan hujja dalili ta shari'a daga littafin Allah alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana ya kasance hadisi ne ingantattu ko hadisi ma ahadisu sahiha ko imma ahadisul hasana mana ko kasance hadisi ingantattu ko hadisi masu kyau wadanda malaman ilimi malaman hadisi suka tafi akan su domin aglabiya insha Allah Ramadan inda zai huce kwana 30 insha Allah da kuma bayanai karshe ai bayani akan idi da abin da ya shafi idi insha Allah da farko dai darasin mu yau na farko insha Allah shine ya zama tunkari wannan wata mai albarka watan Ramadan watan Ramadan wata ne mai albarka wajibi ne ga kowane musulmi namiji ko mace ya ribaci wannan dama nan ma'ana ka ribaci wannan dama duk abin da zai kusantar da kai da ubangijinka mahaliccinka duk abin da zai kusantar da ke da mahaliccinki ya kamata mu yi kokari mu ribaci waɗannan mu aikata su ayyuka na alheri mu hanu da dukkan ayyuka na sharri ayyuka na sako na sabo ayyuka na zinubai duk in watsar da su ma'ana shaye shaye ne sai da kayan maye ne sace sace ne ƙarya ne kazafi ne zinace zinace ne gulma ne tsegumi ne zuwa gidan da bai dace ba zuwa gidan ɗan duba ɗan boka tsubbu waye da sauran tun mu jefar da waɗannan abuwa mu fuskanci Allah subhanahu wata'ala insha Allah kenan yau darasin mu na farko shine istiqbalu shahr ramadan yaya zamu fuskanci wannan wata mai albarka da farko dai dan uwa ya kamata a ce dukkan musulmin mazan mu da mata mana mu fuskanci aikin alheri ma'ana mu tattaro dukkan wani aikin alheri a cikin wannan wata na ramadan mu aikata shi mu yi kokari mu yi rigai-rigai akan aikata abubuwan da yake duk kyakkyawa abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake so abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da lada a kai tun daga farkon kama ramadan da an ce yau an ga wata ramadan ya kama to tun daga farkonsa kamar yadda ya tabbata a hadisi manzon Allah ya ce idza kana awwalu laylatin min shahr ramadan sufidat ash-shayatin wa maradat al-jinn wa ghuliqat abwab an-nar falam tuftah minha babun wa futihat abwab al-janna falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiya al-khair aqbil ma'ana kaga manzo a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana awwalu laylatin min shahr ramadan ma'ana idan farkon dade na ramadan ya kama to a lokacin manzo Allah ta sufidati shayatin aka daure shedanu wa maradatul jin da masu tsaurin kai fusararru ma'azzalmai miyagu masu keta daga cikin aljannu wa ghuliqat abwabun nar za a rufe kofofin wuta falam yaftaha minha babun ba za a bude kofa ko mutun yana so ma ba za a buda masa ba wa futihat abwabul janna za a bude kofofin aljanna falam yughlaq minha babun ba za a rufe ko dai ba wa yunadi munadin mai kira zai kira ma'ana Allah zai sanya wani mala'ika mai shela ya kira ya baki alkhairi ya kai dan uwa bawa baiwa mai neman alheri aqbil to zo ga alherin ya samu an bude an yi supplier saboda ku zo ga alheri a wata ruwaya ce wa yunadi munadin kulla laylatin ya dalibal khairi halluma wa ya dalibal sharri amsik a wata ruwaya ta hadisi yace manzo Allah yake wa yunadi munadin mai kira mai shela daga gun Allah subhanahu wataala zai shela zai kira yace ya dalibal khair ya kai bawa mai nema ma kansa alheri ya ke baiwa mai nema ma kanki alheri halluma ku zo ga alherin ya samu ku zo ga alherin ya zo baje kolin ta zo an zo abinda ake fada gashi ya zo fa halluma ku zo ga alherin ya zo wa ya dalibar sharr ya mai neman sharri shi kuma amsik kame bari gaba a bukata to saboda haka ya kamata farko mu fuskantar ma kanmu alheri na biyu ya kamata mu karɓi wannan kira da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace a dukkan dare to saboda haka mu yi kokari mu gabatar da ayyuka na ƙware domin lahiranmu ayyuka ingantattu ayyukan da za mu same su gobe kiyama domin rayuwar ɗan uwa ƙanƙanƙanci ɗan ƙanƙane ce kamar yadda manzo Allah ya ce 60 aw 70 shekara 60 ne ko 70 ɗin mutumin da gaggaga shekara 60 fa yanzu ya shiga bonus ɗin farko in ka fice 60 ka shiga 70 to yanzu ka shiga bonus ta biyu 60 aw 70 saboda haka rayuwar ɗan ƙanƙane ce barin duniyar ya fi kusa barin duniya abu ya fi kusa yanzu ka fita ka ji babu yanzu mutum ya kwanta a ce babu shi yanzu ka kamu da rashin lafiya kai ba lafiyar ma ka ji an ce wani kawai ya tafi Allah kaɗai ya sani zan mu rayu mu kai ramadan ɗin a'a za a fara da mu ba za a fara da mu ba za a ƙare da mu ba za a ƙare Allahu alam to muqaddara duk an kare da mu to mun kai na badi shi ma dai da Allah fa alam duka muna kan question mark mana muna kan agwagwa point interrogation kenan idan Allah subhanahu wataala ya bamu daman na ɗan uwa da muke rayi mu yi kokari mu gabatar da ayyuka na alheri kamar cewa daga wannan rabaran ba zan ƙara wani ba dan kuma Allah ya bamu ta dama kuma sai mu ƙara dorawa akai saboda haka mu yi kokari mu yi ijtihadi matuƙa duk abin da zai kusantar da mu da zuwa ga ubangijinmu karatun alqur'ani ne tasbihi ne tahalili ne ma'ana hailala ne takbiri ne kabarbari ne addu'a ce sadaka ce umurni da aikin alheri hani da mumunan aiki karantar da mutane alheri gyara zukatanmu da gyara harshenmu da gyara gabaɓuwanmu dukkan su mu yi kokari ɗan uwa mu gyara mu tsarkake zukatanmu mu tsarkake mu kare harshenmu mu kare gabaɓuwanmu da dukkan wani abu da asha abuwa na sabo saboda haka mu dukufa neman ilimi da da'awa kira zuwa ga Allah subhanahu wataala da yada duk abin da yake da'awa ne abin da yake kira ne abu da yake kyakkyawa ne umurni da kyakkyawa hani da mumuna ma'ana mu yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen karantar da karatun alqur'ani da neman ilimin karatun alqur'ani da neman fasara da sanin baki da sanin ma'ana ta alqur'ani ma'ana dukkan abin da zai amfani mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa khairun nasi anfa'uhum linnas fiyayyen mutane shine waɗanda mutane suka fi amfanuwa da shi ma'ana mu kasance mu ta kokarin aikata amfani haka na uku ɗan uwa musulmai mu kokari a cikin wannan wata mai albarka watan na Ramadan kowa ya dawo da hankalinsa a jikinsa kama kanka hisabi da kanka kafin ka mutu kafin Allah ya karbi kanka mana yi kokari kama kanka ado kyakkyawan ado kyakkyawan tanadi ga babban taro shine taron alkiyama domin sayyidina Umar Allah kara musu khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nabiyu Umar bin Khattab yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaykum fil hisab gadan an tuhasibu anfusakum al-yawm wa tuzayyinu lil-'arid al-akbar yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya Umar bin Khattab sahabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ta hasibu anfusakum wa kanku karatun tanutsu ku wa kanku hisabi kafin ayi muku hisabi ku auna kayanku da kanku kafin a auna muku domin wannan shi yafi sauki wajen hisabin tunkarar babban hisabi na Allah subhanahu wataala gobe kiyama kafin Allah ya maka hisabi to kai kanka kama kanka hisabi kenan ka karage ma kanka ka kama kanka sauki ma'ana ni bujuro mi ayyuka na alheri domin tunkarar babban taro shine taron alkiyama yawma zuntu raduna la takhfa minkum khafiya ranar da za a bujuro mu gabaki daya babu abin da ke boyuwa ga Allah subhanahu wataala karami ko babba duk alherin da ka aikata ko mu kankanan sa kai kana dokar shi ba koyi ba za a bujuro maka gaji ka gansa ka ji dadi ka ce dama na kara akai saboda haka ɗan uwa mu yi kokari kowa ya zamana ya ma kansa karatun tanu sai ma kansa hisabi domin lokaci ne dama ce gashi ta samu na hudu ɗan uwa musulmai a cikin dai wannan wata mai albarka mu yi kokarin aika gaugawa aikata alkhairai daga ciki shine mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala tuba na gaskiya domin Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila llahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah ce ya ku masu imani tubu ila llahi tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba na gaskiya tuba tsarkakakka tuba wanda babu kulakana ko kolokolo asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum ma'ana tabbas in har ka tuba zuwa ga Allah ka tuba zuwa ga Allah ubangiji zai kankare mana dukkan miyagun ayyukanmu dukkan kurakuranmu wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtil anhar ko ubangiji zai shigar da mu aljanna ma'ana yadkhulukum ubangiji zai shigar da ku aljanna tajri min tahtil anhar wanda koran mu suke gudana a karkashin ta kun ga annan da kanshi ubangiji yana kira mu ɗan uwa da mu koma ga Allah mu tuba zuwa ga Allah mu zubar da makaman saban Allah subhanahu wataala ga sabon limfashi ya zo lokaci na gaddada imanin da ayyukan alheri saboda haka ya kasance tuban nan na gaskiya ne dan Allah kai shi ba dan wani ba wanda kai dan shi yana gani kuma ya san kai dan shi ka tuba da dukkan zanubai ki tuba da dukkan zanubai dukkan ayyuka na sabo ma'ana mu fuskanci Allah muna mai tsoron sa daga sai tsoro na gaskiya muna mai fata kwaɗayi lada da sakamako da alheri da rama da gafara a gare shi muna mai son Allah subhanahu wataala da gaskiya zuciyar mu muna aiki da umurnin Allah muna hannuwa da umurnin sa muna aiki da aikatuwa da aikin sa umurnin sa da hannuwa da hannun sa domin ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-ta'ibu minaz zambi kaman la zamba lahu duk mutumin da yake tuba duk mutumin da ya tuba daga zunubi to saboda haka Allah zai wanke shi kamar bai taba yin zunubin ba in har Allah ya karbi tuban ka yace ya yafe maka to ka koma ka yomu waladat ka ummuka kamar ranar da mahaifiyar ta haife ka idan Allah ya yafe maka ba ka koma a zero amma tuban na gaskiya da ka tuba ka koma ga Allah kai istighfari Allah subhanahu wataala zai yafe maka matukar ka cika waɗannan sharuɗa da muka yi bayani a baya sharuɗa guda uku laifin komin yawan sa komin girman shi Allah subhanahu wataala zai yafe musu babu wani abu da Allah ba zai yafe ma bawa ba in kuma haƙƙin wani dan uwanka ne ko ƴar uwarka to wajibi ne kuma sai ka nemi halaccin wannan haƙƙi in dukiya ne mai damar kayansa in abu duk abin da ka dokan masa to mai damar shi kayan shi ka nemi yafiyar sa in kuma abu ne na zargi na ƙarya ne kai masa ko kazafi ne kai masa ko gulman sa ne kai ko wani abu to ka je ka nemi halacci wani na baka laifi kaza ka yafe idan ya yafe maka to shi Allah subhanahu wataala sai yafe gabaki daya kenan laifi tsakanin bawa da ubangiji ba mai shiga komai yawan sa Allah zai yafe tsakanin ka da dan uwanka to kuma ka nemi halaccin dan uwanka to saboda haka irin wannan sune Allah ya ce yake canza mummunan ayyukan su sai koma kyakkyawa kamar yadda Allah faɗa a cikin alqur'ani fa ulaika yubaddilullahu sayyiati muhasanat wa kana Allahu ghafurur rahim irin waɗannan masu hali masu tuba zuwa ga Allah sune wanda Allah yake canza mummunan ayyukan su koma kyawawa idan Allah ya karba maka sai canza dukkan mummunan aiki a shafe shi sai kuma su koma kyawawa wa kana Allahu ghafurur rahima Allah kuma mai gafara ne mai rahama ne mai jin kai ne ga bayin sa saboda haka abu ne mai sauki mu koma ga Allah sai Allah ya yafe mana kada kai tsammanin cewa ai barnarka ta yi yawa Allah ba zai yafe maka babu wani laifi da Allah ba zai yafe kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah saboda haka ya ku bayina da ku yau tabanna kada mu kada ku yi mai tsammani da rahmar ubangiji inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu al-ghafurur rahim Allah yana gafarta zunubai gabaki daya domin Allah shi mai gafara ne mai jin kai saboda haka mu nemi yafiyar Allah subhanahu wataala mu tuba zuwa ga Allah Allah subhanahu wataala zai yafe mana na biyar ya kasance ƴan uwa mun shiga cikin watan Ramadan da himma niyya kyakkyawa niyya mai kwari mu zage ne da nishadi ma'ana azumin nan ya zo mana muna nishadi muna mai murna da shi ba kamar yadda wasu ba su azumi ya zo ransu yana tabajiya ma'ana su kamar an lokacin takurarsu ya zo an hana su cin ciki da sha da waye da sauransu a'a mu kasance muna mai farin ciki da zuwan wannan kuma mu sanya himma niyya kyakkyawa mai kwari babban niyya ta fuskantar ubangijinmu da mai da al'amarinmu zuwa gare shi mu canza halolin daga gafalan nan daga rafkana daga shagala mu dawo fuskanci ubangiji da aikin da'a da aikin alheri mu yi ta gasa a cikin dukkan ayyuka na alheri mu nemi tsira daga azabar Allah subhanahu wata'ala. Dukkan abubuwan da za su ayyukan da za su zama aikata su kai mu gidan aljanna, to saboda haka mu yi kokari waɗannan ayyuka da mu tattaro su mu dinga aikatawa. Duk abubuwan da za su ɗaukaka darajar mu a gun Allah subhanahu wata'ala, duk mutun kare waɗannan ayyuka ɗan uwa a cikin wannan wata mu yi ta aikata su. Duk abubuwan da za su tsiratar da mu daga wutar jahannama, to mu yi kokari mu aikata su. Na bari mu bari, na aikatawa mu aikata. Saboda haka ya kasance halinmu kamar mutumin da ya farka ne daga barci, ma'ana da baka san me kake ba to yanzu ka farka duk sai ka ya, ma'ana da muna cikin rabka na yanzu kuma mu dawo cikin hayyacin mu dan watsar kamar da ka san kamar yanda da ka tashi daga barci. To saboda haka ya kasance halinmu yanzu dan watsar na abin, ma'ana kenan yanzu mun farko mun farko. Saboda haka mu raye zuciyarmu da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala, da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, da aikata ayyukan da za su kusantar da mu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mu nemi abin da yake gun Allah subhanahu wa ta'ala lada da sakamako. Saboda haka duniyan nan mu barta, kada mu dinga diba duniyan nan. Duniyan nan kaskantacciya ce, walakanta ce, ba komai ba. Mu watsar da son zuciya, domin Allah ya ce wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Rayuwar duniya nan ba komai bane ba, face kawai jin dadi ne da yake rudan dan adam. Allah ya baka dan kudi ko dan mulki ko dan sarauta ko dan wata daukaka ko ta daraja, ka ga ruduwa da ita alhali da ka fadi masassarat karanta da gire kuma shikenan sai ka ji yana mutun yana ta makyarkata kamar dan tsako. Ba komai bane ba kai, ka wannan dukiya ko wannan samu ko daukaka da Allah ya baka rudukan ga ita, kuma yau Allah yana baka kuma ya kwace gobe yanda ya ba kuma sai ba wani ba wai kyanka bane ba ko karfinka ko dubara ka bai Allah ya baka ba. Shi wancan da Allah bai bashi ba ba wai laifi masa ba da sauransa, a rayuwa ce Allah ya kasama ta ya tsara ta. Saboda haka kada wannan rayuwar duniya ta rude mu, mu kiyaye kanmu daga rudin duniya, daga wannan duniyar kada rude mu. Mu nemi lahira, mu nemi lahira ƴan uwa, tunda karfin mu da hankalin mu da dubaran mu kada mu yi wasa. Domin Allah subhanahu wa ta'ala ce wal akhiratu khairun wa abqa, lahira ita tafi banzuwa, ita ce mafi alheri. Mu bar duniyan nan. A wani hadisi ma manzon Allah ya ce inna dunya hulwatun khadira wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanziru kayfa ta'lamun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwal fitnati bani isra'ila kanat fin nisa. Manzon Allah yake cewa kun ga wannan duniyar wani kayan dadi ne wanda yake kore, amma mi wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu a duniyan nan a bayan kasa, ya turo mana manzo an gargade mu an ja mana hankali duka domin ya ga me za mu aikata. Ga gargadi dai an ja maka hankali. To saboda haka manzo Allah ya ce fattaqud dunya wattaqun nisa, ku ji tsoron duniya kuma ku nisanci ku ji tsoron mata. Fa inna awwal fitnati bani isra'ila kanat bin nisa, domin farko fitina da ta fara samu bani isra'ila daga mata take. Saboda haka ai ta ka tsantsan. Na shidda, ɗan uwa mu nisanta dukkan wani sharri, mu kame da gare shi, mu kiyaye kanmu daga dukkan wani aiki na sharri, aiki na sako, aiki lala. Saboda haka kai, ma'ana a takaice me ake nufi, ƴan uwa mu nisanci duk guraren saban Allah. Dan in kana so ka nisanci wani abu, in dan kwaya kake sai ka bar gurin mashayin kwaya, in fasiki ne sai ka bar gidan fasikanci da majalisar fasikan, karkaje gidan, karkaje majalisar, karkaje fada, duk waɗannan abubuwa da kasan gurare ne na sharri, to nisanci gurin ga baki daya. To saboda haka sai tubanka da koma ga Allah sai ya karfafa. Duk guri na zunubi, guri na saban Allah, guri da ba gurin kwarai ba, majalisi ne, ma'ana gurin zama ne, duk nisanci waɗannan gurare.
komai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa yunadil munadi ya bagil khairi akbil wa ya bagil shar akasir kamar yadda muka karanta a hadisi manzo Allah ce mala'ika ne yana kira na ce ya kai me nema ma kansa alheri zo ya kai me nema ma kansa shari bari to in baka bar guraren ba gidajen da ake wannan fasikanci gidajen da ake waɗannan sana'a saban Allah da majalisin da ake waɗannan abubuwa to har yanzu kana ruwa kai in abokan abokai ne ma sai ka nisanje su ka bar su in kawaye ne ma duk sai kin nisanje su in matukar kana ƙara to zaka koma ruwa zaki koma ruwa kenan duk waɗannan abubuwa sai ka nisanci abokan sharri ka nisanje su kin nisanje su to saboda haka sai ka ƙara samun karfi da guyuwa da imani to amma aka ce ka tuba ga abun kuma kana zuwa kana zama da su ko kana zuwa gidajen wa iyazu billah karshe koma zaka yi ruwa saboda haka kai ko kasuwa zaka je saboda haka yi kokari da ka gama bukatarka bar gurin ka tafiyarka kada ka zauna nan kai ta surutu kai ta hayaniya domin a wani hadisi manzon Allah ce khairul baqa'i al masajid wa sharrul baqa'i aswaqun fiyayyen guraren zama manzon Allah ce shine al masajid masallaciya sharrin guraren zama shine manzon Allah ce al aswaq ma'ana shine kasuwanni da sauransu to saboda haka ka nisanci duk guri wanda yake da ake albasha ta shani ina ne da sauransu guraren da komai za a faɗa duk albasha ayi albasha ayi batsa ayi zage zage ayi kaza da sauransu to mu yi kokari duk mu nisanci irin waɗannan gurare guraren da ka sani banda fasikanci banda lalaci banda abubuwa na sako to in kwa duk mu yi kokari mu nisanci irin waɗannan majalisi da irin waɗannan haduwa da munanan kawaye ko mummunan abokan lalatattun abokai ko kuma inda ake zama matsiga ake cin naman mutane ake giba ake yi da su ko gurare na haram gurare na saban Allah subhanahu wataala to ɗan uwa duk mu yi kokari mu nisanci waɗannan abubuwa insha Allah sai ga imanin ya karu kuma kullun kana cikin aikin alheri kuma kana ka shiga cikin bayin Allah na kware masu yawan karatun alqur'ani masu aikata alheri kai kanka sai ka samu nishadi sai ka dinga jin kai rayuwar ka ma da ba amma kana cikin lalatattu to kuma lalacin ko ba komai ko ba kaita ba to lalacin da yake cikin zunuban da yake cikin abubuwan da ake duk sai shafe ka amma in kana cikin mutanen kwarai kana gurin aikin kwarai kana masallaci inda ake karatun alqur'ani inda ake tafsirin alqur'ani inda ake tunatarwa qala Allahu qala Rasul to insha Allah sai ga imanin ka yana karuwa amma in kana cikin mutane lalatattu ɗan majaba ɗan iyazu billah sai ga abun yayi to wannan duk yana daga cikin abubuwan da shimfiɗa da zama tunkari watan Ramadan insha Allah Allah kai mu akan yan kwa mu yi kokari mu tage Allah subhanahu wataala ya kai mu watan Ramadan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko da dama da zagewa da kokari akan aikata ayyuka na alheri Allah subhanahu wataala muna roƙon sa ya karɓa mana اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك منزو الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل yana daga cikin addu'ar da yake yi Allahumma inni Allah ka taimake ni ala zikrika akan ambatanka wa shukrika da godiya a gare ka wa husn ibadatik mana da kyakkyawa ibada mu dage da irin wannan addu'a kowan mazamu da mata اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك روايه كيكاوا daga Mu'adh bin Jabal daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka taimake mu akan ambatanka da godiya a gare ka da kuma kyautata ibada a gare ka ya ubangiji insha Allah wannan shine darasinmu na farko da cikin jerin gen darussan da zamu fara da na Ramadan insha Allah daga yau mu bude wannan shine darasin farko in Allah ya kaimu gobe insha Allah zamu yi darasi na biyu mu shi abubuwan da ya dace insha Allah da fata abukan ta daidai Allah ta ramu cikin ladan abinda mu kuskure Allah ya fi mana bukatotin mu na alheri Allah biya mana su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu ikon guje mata ya Allah ya Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu ta Niger Allah subhanahu wataala ka sabnar da mu lafiya Allah ka sabkar mana da alheri da albarka Allah subhanahu wataala ka kare mu dukkan sharrin makiya da duk waɗanda suke so su ga sun tarwatsa mu ko sun fallasa mu Allah subhanahu wataala ka meda musu mugun nufin su Allah subhanahu wataala ka sabko mana da alheri Allah subhanahu wataala ka jikan magabatan mu malaman mu shugabannin mu iyayen mu kakannin mu Allah ka gafarta musu Allah subhanahu wataala ka ba mu kwanciyar hankali ga kasashen mu da kasashen musulmi gabaki daya sojojin mu Allah subhanahu wataala ka kare mana su a inda suke ka kare mana gabas da su baya da su sama da kasa Allah duka kare mana su ka ba su karfin guyuwa ka kara musu karfin guyuwa Allah subhanahu wataala kuma ka ba su lada akan iya kokari da suke yi na kare mana mutuncin mu da kasan mu da al'umma mu gabaki da fa subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah saka da alheri insha Allah sai Allah kai mu gobe insha Allah zamu shiga darasi na biyu.